Barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin fatawa kai tsaye a nan tashar Radio Jigawa, shirin da ofishin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar yake dauka nauyin zuwa tare da babban malaminmu a Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba, akwai lambar waya da ake turo tambayoyi 0906-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107-0107- 4 0 0 9 2 3 0 2 5 2 4 0 idan an ji ba can cikin shirin za mu bude layi domin ba mai sauraro damar yin kira kai tsaye ya kuma yi tambaya kafin lokacin kamar yadda muka saba za mu ba mallan lokaci domin gabatar da mukaddama kar mu kalla
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يموا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي يا تبتا أتكسي مسلم دقى سيدنا أبو هريرة الله قال ما سيدا سيدنا أبو هريرة الله قال ما سيدا كيتيوى Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wata rana wani mutum yana tafiya a cikin dokar jeji ma'ana ƙasa ce wacce take fetal wanda ba za ka ga wasu gine-gine ko wasu manyan duwatsu a ciki ba to wannan mutum yana cikin tafiya sai ya ji wani sauti a cikin gajimare ana cewa shayar da gonar wane shayar da lambun wane wannan gajimare sai ya karkata zuwa ga wannan gona da aka yi masa umarni sai ya kwarara ruwa a cikin wannan gona kuma ya zama daga cikin wato kududdufan wannan gona ta karbe wannan ruwa ga baki daya saboda haka sai ga wani mutum yana tsaye a ciki da fatanyarsa yana ta ainihin gaggara ruwan ma'ana shi wannan mutum wanda manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari lokacin da ya ji sauti a cikin gajimare ana cewa shayar da gonar wane sai ya hangi wancan gajimare ya dumfari wancan gona yana ta zubar da ruwa to sai ya taka domin yaje ga shin wani irin mutum ne Allah subhanahu wataala yake ma wannan tagomashi da ya shiga shine sai ya ga wannan gajimare ya karar da wannan ruwa da yake tattare da shi kuma wani kududdufi daga cikin kududdufan wannan gona wato ya karbe ruwan gaba daya to sai ya ga wani mutum ma'ana mai gonar kenan da fatanyarsa sai ya bude can ruwa yayi ya tafi ya bude can ruwa ya tafi duk mutumin da ya san yadda masu lambu suke shayar da lambunan su musamman lokacin da ake ban ruwa da jigo to za a ga cewa yan ramuka akan yi da hanyoyin ruwa idan aka tura ruwa aka tura ruwa sai a datse can ruwa ya je shayar da can idan ya sha sai a datse can sai kuma ruwan ya koma can to shi wannan mutum sai ya ga shi wannan mai gona tsaye da fatanyar sai na ta wannan aiki idan ya kada ruwan yayi can yayi can yaga cewa ya wadatar to sai ya datse kuma sai ya kada ruwan can wannan bawon Allah da yazo sai mai sallama sai ya ce ya kai bawon Allah dan Allah ya sunanka sai ya ce sunana wane sai ya ji wannan sunan shine wanda ya ji an ambata a cikin wannan gajimare cewa aje a shayar da mai wannan wato gonar mai wannan sunan da ya faɗa masa wannan suna shikenan sai shi mai gonar da aka tambaya sai ce bawon Allah me yasa kake tambaya ta sunana sai ce wallahi abin da yasa nake tambayar ka naji wani sauti a cikin gajimaren da wannan ruwan na gonarka daga wannan gajimaren yake to sai naji sauti a cikin wannan gajimare ana cewa tafi ka shayar da gonar wane naje ambata wannan suna wanda ka fada min sai ce saboda ka da Allah nake tambayarka shin wani aiki ne kai ma Allah har ka samu wannan matsayi sai ce to tunda har ka tambaye ni zan fada maka yace ni tsari na shine duk amfanin gonar da ya zama na noma to ni kan kasa shi kashi uku kashi daya sai ne sadaka da shi ne ciyar da mabukata kashi daya kuma sai in ciyar da iyalaina kashi daya kuma sai in mayar da shi gona ma'ana dayan kashi dayan shine zai yi amfani da shi a wajen iri da taki da dukkan sauran dawainiya to yin wa idan mun kalli wannan hadisi zamu ga cewa ashe duk lokacin da mutum ya zamo mai kokarin taimakon bayin Allah to shi ma Allah subhanahu wataala zai taimake shi kuma taimakon nan ma sai kaga wani lokaci ya zamo ala hasabi kharqil ada domin wato wani abu ne wanda zaka iya cewa kharqul ada kamar abin ya ma saba ma al'ada ashe gashi wato gajimare ya taho tiryan tiryan a tura shi wata gona ita kadai yayi mata ruwa ya tsallake wayansu gonaki yaje ainifin yayi magona dai kuma shikenan daga nan an tafi malamai karkashin fassarar wannan hadisi sun yi maganganu masu fadin gaske suka nuna cewa na farko dai shi wannan hadisi yana nuna cewa daga cikin abinda Allah ya kankarrama dan adam ya budo masa kofofin samu ya kuma taimake shi a rayuwar shi akwai taimakon bayin Allah wannan mutum yanzu idan muka duba duk abin da ya samu zai kasa uku kashi daya zai karkatar da shi a wajen bayin Allah sawa'un ko da su zama ɗan uwansa ne na jini mabukata wala Allah mabukata abin nan makwata ne wala Allah ma mutane ne wanda za su zo ko su roga ko kuma wanda zai wuce ya gansu ko zo su same shi to wannan yana nuna mana abinda manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa mana a cikin hadisul qudusi wanda Allah subhanahu wataala yake cewa ma'anan hadisin yabna adam anfik unfik alaik ya kai dan adam ka ciyar ni ma sai in ciyar da kai kuma manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisi da dama wanda suke nuna muhimmancin taimakon bayin Allah daga ciki akwai hadisi da yake cewa wallahu fi auni al'abdi ma dama al'abdu fi auni akhi Allah yana cikin taimakon bawansa muddin wannan bawa yana kan taimakon bayin Allah to ɗan uwa dalilin da yasa na karanta mana wannan hadisi a yanzu shine na tabbatar da cewa mutumin da yake shiga gonaki da yankuna a yanzu ya sani cewa wallahi akwai gonakin da sun shiga hali na tausayi akwai mutanen da har yanzu ba su girbe geron su ba kuma geron nan ya so mai yaushi ya ji jiki sosai akwai dawa da masara da shinkafa wanda ko yanzu aka yi ruwa to asara da za a yi tana da yawa to abin nake ba mu shawara a wannan gaba mun san kanmu mun san mu'amalar mu da bayin Allah duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne kuma duk abin da manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa gaskiya ne Allah baya canza al'amura sai idan mun canza mu da kanmu ƴan uwanmu manoma mu tambayi kanmu da kanmu na farko menene a cikin zukatanmu dangane da ƴan uwanmu talakawa ma'ana wanda muke sa ran za su yi kayan abinci a wajenmu ko kuma wanda wata mu'amala ta zumunci take a tsakaninmu wanda suke sa ran mu ba su wani abu da yawa zaka ga ka samu manoma da yawa ko dai wanda noman nan ya dauke shi a matsayin sana'a akwai wanda yake zai zo ya noma dubunnan bahuna na masara ko na shinkafa ko na alkama ko na abin da ya kama da haka da Allah zai tsinka yadda mutane burin da yake cikin zukata babban burin sa wannan abincin ya tsefe ya tsefe ya yi tsada ta inna naha shi dai in ya samu kudin sa duk halin da mutane za su fada wannan babu ruwan sa. Akwai wanda shi amfanin gonar sa ba wai na sayarwa bane ba, na amfanin yau da kullun ne. Amma shi fata yake in ya samu koda kuwa ya rasa shi ma bai damu ba. To gaskiya kamar yadda muka sani akwai abubuwa na noma wanda ya zuwa yanzu ni ban san dai ana da dabarun samar da su ta fuskar noman rani ba. Misali kamar gero da dawa, waɗannan ruwan sama shi ne muka sani yana yin amfani dangane da su, domin da gero da dawa ko da sun samu ruwa lema ta ƙasa kuma suna buƙatar ruwa a sama wanda zai jika bunannin su ya wanke shi sannan ƙwayoyi su fito. To abin nake ba ƴan uwanmu manoma shawara, wallahi ba a ga ta zama ba irin wannan lokacin. A himmantu da taimakawa bayin Allah, da agazawa bayin Allah, da ciyar da bayin Allah. Duk mutumin da bai san menene rayuwa ta yau da kullum ba, idan ya kalli rayuwar da muke ciki zai ce mutane sun azurta, mutane sun wadata. Kuma abin tausayi da takeici wanda suka san rayuwa kullum abin da suke nunawa talaucin da duwa yake ba wai raguwa yake. Wanda zai zo ya ga motoci tili ga su nan go slow ya haɗu sababbin motoci da daga tsakiya da tsofaffi babura ga su nan gine-gine ga su nan, wannan ba shi yake nuna wadata ba. Wadata ita ce aƙalla a ce mafi yawan mutane a ce 80 a cikin 100 ko 90 a cikin 100 suna da tabbacin kyakkyawan karin kumallo, suna da tabbacin abincin rana, suna da tabbacin abincin dare. Abubuwan da muke gani na motoci da gidaje za ka samu wasu ƴan tsirarin mutane ne. Wala Allah wajen mota 20-30 za ta wuce a gabanka, ba su wuce na mutum 3-4 ba. Za ka iya ganin manya-manyan gine-gine benaye ga su nan, amma wala Allah mutum ɗaya ne yake da su. A lokacin da akwai gwamman mutane wanda shi ba wai ma tunaninsa ya mallaki filin da zai gini ba, wallahi yadda dai ba za a tashi hankalinsa ba ya zama ya bada kuɗin haya. Duk shekara a ce ya samu ya bada kuɗin haya ba tare da an tar masa da hankali ba, to idan wannan ta samu to shi burinsa ya cika. To gaskiyar lamari babu yadda tausayawar Allah za ta kasance a wajen bayi muddin su ba za su tausayawa kawunansu ba. Na tabbatar da cewa duk abin da zai kai ya kawo shi dai talakan nan bawan Allah kansa take karewa. La samaha Allahu idan ma farin aka yi aka shiga halin gagani kai, to dai talakan shi ne wahalalle, domin shi ne wanda wala Allah bai da kuɗin da zai je au shi wanda yake da shi ko wata ƙasar ne ba zai iya zuwa ya siyo. Duk tsadar abin yana da abin da zai siyo, wani ma za ka samu ba wai sabon abinci wani ma yana da shekara 3 a jiye. Kuma ainihin bai damu ba shi, ko da ma ba za a yi ruwan ba shi, in dai shi ne to wallahi ko aka bai kawo ba. Abin da nake ba ƴan uwanmu a manoma shawara, don Allah mu dinga tsarkake zukatanmu da fatan alkhairi a wajen bayin Allah. Ko da sana'arka shi ne ka yi noma don ka sayar ka ci riba, to zamo akwai kyakkyawan fata ga bayin Allah kuma a cikin zuciyarka. Ba ka yi wa mutane mummunan fatan farashi sai ya yi ƙololuwa in ya so kai kuma da ka ga dama ka sayar masu. Idan ma noman kamar yadda na faɗa na ci ne, kada ya zamo akwai wani mummunan fata a cikin zuciyarka cewa Allah sa kai ka samu koda wasu ba su samu ba. Wannan hali da muke ciki ƴan uwa yana da buƙatar ma shugabanni su ba da umarnin a fito a yi salloli na roƙon ruwa, sannan mawadata su ci gaba da ciyar da bayin Allah. In na ce mawadata ba wai sai wani wanda yake za ka ce miloniya ba, gwargwadon ɗan samun ka za ka iya ƙara abincin mutum ɗaya akan abincin gidanka na yau da kullum. Na tabbatar ko da mutum ɗaya ne ka farantawa da kyakkyawan niyya, Allah zai iya kallon wannan abun ya zamo cewa waɗansu buƙatu da ake fata Allah tabbatar da su. Saboda haka lalle ne mu maraice ma Allah da addu'o'i da sadakoki da kuma salloli na roƙon ruwa, ya zama Allah ya agaza mana nan da ƴan kwanaki ba masu yawa ba a samu wadataccen ruwa, sauran amfanin nan ya zamo ya kai labari. Ya Allah ka tausaya mana, ka ɗauke fushinka akan mu. Allah ka yaye mana kowace irin damuwa, Allah ka ba mu wadata da arziki da kuma albarka a rayuwa. Allah ka lube mu da jinkanka da rahmatka.
Amin summa amin. Masu sauraro kada a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga nan tashar rediyo Jigawa. Me da aka saba akwai tarin tambayoyin da kuka aiko wanda yanzu zamu fara karantuwa malamin yana amsa su kafin mu kai ga buɗe layin mu. Tambayar da zamu tashi akan ta fito daga wajen malam tata da take na gwamnati. Da yake cewa ina yi wa malam fatan alkhairi kuma yace akar makalla ko ya halasta mutumin da yake da gidaje guda biyu kuma kowanne gida akwai matar aure a ce ya je kowanne gida kowace rana.
Yanzu ne ku gaisa dan kaje kun gaisa ba matsala to amma abin da ya shafi saduwa to me amfanin raba kwana. Amfanin raba kwana shine zama kowace mace tana da wata ke bantuwa ta musamman tsakaninta da mai gidanta. Sawa'un a gida ɗaya ake ɗakuna ne daban-daban ko kuma gidaje ne ainihin daban-daban. Babu laifi mutum yana da gida biyu in ya kwana wannan gidan ya je ya ga wato kwanan iyalinsa na wancan unguwa ko na wancan gida ya suka wayi gari kile ba su kudin jefanai kila akwai marar lafiya ya masa bayani a ɗauki matakin ya za a sama masa magani da abin da ya kama da haka. Akalla da ya halatta ya je ya gaisa da su ya ga lafiyar su ya san halin da suke ciki. To amma kuma wannan ba shi ne ba shi dama cewa shi kenan ya je kuma ita ma waccan matar ɗayar wadda ba kwaninta ba ne zai ci gaba da mu'amala da ita irin ta auratayya.
Sai kuma tambayar da take cewa kar makalla ko kuma ina son sanin hukuncin matsayin musulmin da yake shirka daga Sabo Sumaila.
To ina ganin shi kansa mai tambayan nan ko ba ba shi wannan amsa ba ya sani. Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wataala yana gafar wato baya gafarta a yi masa shirka amma kuma yana gafarta abinda kuma da bayan wannan me yake nufi Allah ba zai gafarta mutumin da ya mutu yana yi bai tuba ba. Duk wani laifi da dan adam zai yi ma Allah in dai ba shirka bace ya mutu yana yi to yana cikin ganin daman Allah idan Allah ya so ya yafe masa in ya so ya azabtar da shi gurgudan laifinsa. To amma ita shirka idan mutum ya mutu yana yin ta to wannan ba zai samu gafara Allah subhanahu wataala wal iyad billah saboda haka shirka haramun ce ita ce mafi munin sabo a ban kasa.
Tambayar gaba kuma ta fito daga wajen Malam Hamisu Tela Kwankiyar a jihar Bauchi wanda yake cewa akar makalla ko menene hukuncin matar da mijinta ya sake ta har sau uku kuma ta yi wani auren amma ta tayarwa da mijin hankali kuma bayan ta fita ta koma wancan gida.
To wannan amsan mun sha bayyana ta. Misali duk mutumin da ya auri ma ya saki matarsa ɗaya biyu uku ana saki ya kai uku to ta haramta gare shi sai ta yi wani aure. Idan ita ta kudurce a ranta za ta je ta yaudari miji na biyu bayan ya aure ta, ma'ana ta tada wata fitina da wani abin da zai fusata shi domin ya sake ta ta dawo a wajen mijinta na farko. Wannan babu ruwan miji na farko, shi ya auri matarsa in dai an yi auren ta tare kuma ya san ta a matsayin ya mace kamar yadda hadisi ya nuna. To idan ta fito ta yi idda miji na farko ya aure ta sannan a matsayin sahihiyar mata a wajensa, abin da yake laifi shine ya zamo shi wancan ya aura da niyyar ya sako ma wannan ko da sanin mijin farko ko ba da sanin sa ba, ko ya zama sun hada baki bari na aura na sako maka ko kuma shi ya kudurce bari ya aura ya sako masa, to wannan shine abin da yake haramu.
Sai kuma tambayar da ta fito daga wajen Malam Hamisu da ke Rano a jihar Kano yake cewa akar makalla na ji kai bayani a baya cewa idan miji ya sadu da matarsa ko da sau ɗaya ne kuma yayi tafiya doguwa kamar ta shekara guda dan har matan nan ta haihu to dan na wannan mijin ne. Akar makalla da ke yanzu akwai cigaba na zamani ko za a iya zuwa asibiti a gwada wancan ɗan domin a tabbatar nasa ne ko ba nasa ba ne?
To Allah gafarta malam, wato ina zaton ka ce DNA da ake yi na abin da ya shafi gwajin ƙwayoyin halitta a tabbatar cewa wane ɗan wane ne ko kuma wacce ‘yar wane ne ko abin da ya kama da haka. Annabi alayhi salatu wassalam ya riga ya ba mu ka'ida yace alwaladu lil firashi wal ahir al hajar. Asalin wannan hadisi shine lokacin da aka bude Makka akwai Abd ibn Zam'a wato zaka ce dan uwar matan manzo alayhi salatu wassalam shine na abin nan sauda Allah kara mata yadda. To a lokacin jahiliyyar Larabawa zaka samu suna da kuyangu mata su sadu da su kuma su tura su masu da su yi fasikanci da su samu masu kuɗi. To akwai Utba ibn Abi Waqqas, ma'ana dan uwan sa da ibn Abi Waqqas, sai ya zamo farkan kuyangar Zam'a ne. shikenan ta samu juna biyu tattare da shi. Kuma ga ta har yanzu kuyan gacewar da shi zama kuma ainihin ke saduwa da ita. Lokacin da yake kan gadon sa na ajali sai ya fada ma dan uwansa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yace Sa'ad idan kuyangar zama ta haifu da to wannan dan nawa ne. Yi masa bayani kuma yi masa wasiyar lai karbe shi idan ya zama an haife shi. To shikenan kuma sai wannan mata ko wannan kuyanga ta haifi da namiji. Lokacin da aka zo bude maka wannan daya hankalta gashi misali ya zama yaro sosai. To lokacin da shi Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ganshi sai ya ga cewa gashi ya zama yayi kama da dan uwansa Utba wato 100% abinda Hausa suke cewa kaman an tsaga kara. To sai yake cewa ya ma'aikin Allah wannan dan uwana ne ya mun wasiya dangane da shi. Shi kuma Abd ibn Zam'a ma'ana dan Zam'a shi ne mahaifin da na sauda kamar yadda na faɗa. Sai ce a ya ma'aikin Allah wannan dan uwana ne dan kuyangar babana ne kuma akan ko a gidan mahaifina aka haife shi saboda haka kenan dan uwana ne ba dan shi Utba ibn Abi Waqqas ba. To sai rigima ainihin tai tsani tsakanin su sai suka zo wajen Manzo Alaihi Salatu Wassalam. Manzo Alaihi Salam ya kalli wannan yaro ya ga cewa yayi kama 100% da shi Utba ibn Abi Waqqas mana farkan waccan kuyanga. To amma kuma ga ta ita kuma har yanzu ka iya cewa kuyanga ce ko ka ce sadaka ce ta shi Zam'a wanda shi Zam'a suriki ne na Manzo Alaihi Salatu Wassalam da mai na auren Isra da Sauda. Manzo Alaihi Salam sai yake cewa al-waladu lil firash shi da na shimfidar da aka haife shi ne wal ahir al-hajar shi kuma wanda yake mazinaci zai tashi a tutar babu ma'ana ko da da yake kamar da shi ba za a ruskar da wannan dan zuwa gare shi ba. To amma duk da haka Manzo Alaihi Salam sai yace tajibi minhu ya Sauda yake Sauda ke sa hijabi ma'ana kada ki yadda ya ganki ba tare da hijabi ba. Kaga anan yadda suka yi kama 100% da shi Utba wannan kuma shine karshen ma DNA da ake misali. To amma sai Manzo Alaihi Salam sai yace a duk da haka dai dan mai gidan da aka haife shi ne. Sannan akwai sahabi da bazan iya tuna sunansa ba yazo wajen Manzo Alaihi Salatu Wassalam ya ce mai Allah me hukunci mutum ya zama ya kama wani yana fasikanci da matarsa ko yana masa kwartanci kuma gashi ba shi da sheda in ya zuciya ya kashe shi ku kashe shi in kuma ya kyale shi bakin ciki ya dame shi. Manzo Alaihi Salam bai kula shi ba. To sai kuma wannan abin ya faru gare shi. Wato wannan wasu malamai suka ce tambaya ce iftiradiyya da abin zai faru mai hukunci. To Manzo Alaihi Salam bai san irin wannan tambayoyi. To sai gashi kuma abin ya faru sai ya zo yake tayar aikin Allah wallahi abin nan da na faɗa ya faru gare ni. Saboda haka ya kama wani yana masa kwartanci. Kun babu sheda. Aka kira wannan mata ta Musa ta nuna ita al-lambur bata san wannan ba. Manzo Alaihi Salam yayi masa wa'azi yace lallai cikin ku akwai mai gaskiya akwai mai ƙarya ya kamata lallai ku ji tsoron Allah. Shi yayi tsalle dare yace wallahi ya ganta ita kuma ta tsalle ta dare tace kalan sharri yayi mata. Shikenan ya zamo kuma wannan saduwa da ta faru juna biyu ya samu. Manzo Alaihi Salam sai yace to idan abinda ta haifa ya zo da sifa kaza to danka ne kaiwa ne in ku yazo da sifa kaza to dan na wancan shekurtan ne. Shikenan Manzo Allah sa suka yi li'ani ma'ana suka yi wannan rantsuwa kowa ya rantsuwa guda hudu ya cike ta biyar shi mijin ya cike da la'anta Allah akan sa idan ƙarya yake ita kuma ta cike da fushin Allah akan ta idan shi gaskiya yake. Shikenan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba tsakanin su. Shikenan a kwana a tashi sai gashi ta zo ta haihu wannan dan da ta haifa yadda manzon Allah ya faɗa sifar ta kwartan haka wannan dan yazo. Manzon Allah ya ce in ba dan abin da ya gudana ma'ana na li'ani ba to da tsakani na ni da ke da sai wani abu ya kasance ma'ana da sai an yi mata haddi. To kaga yanzu gashi wannan dan ya riga gashi ya abin to amma me yasa aka kore shi daga mai gida saboda an riga an yi li'ani. Inda bai yi li'ani ba dole za a ruskar da shi zuwa gare shi cewa ainihin dan sa ne. Ba laifi bane idan kai DNA domin samun natsuwa ko wani abu amma dai ko da a ce wannan dan ko wannan yar da aka haifa bayan shekaru da auren kai baka nan ko ita bata nan kuma aka haife shi kuma tana nan a matsayin matarka to yana nan a matsayin danka ko ta nan a matsayin yarka ko ba ta yi kama da kai ba sai fa idan kai li'ani ka kore to wannan shine ta koru daga barinka
amma daga kuma ta fito daga wajen sam'ana girawa da yake cewa akar mukalla kowanne nau'in mutum ne kamar ta mai baiwa zakka
to Allah subhanahu wata'ala bai bar harkar zakka a bude ba Allah subhanahu wata'ala shi da kansa yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn as-sabil fariidatan min Allah wallahu alimul hakim Allah subhanahu wata'ala ya zana dangogi guda takwas ba wai sharadi bane sai ka kaccela wannan zakkar tsakanin su idan ka ba sunufi dai ma tayi akwai miskinai akwai fakirai akwai matafiya akwai kaza kaza kamar yadda aya ta ambata saboda haka duk wanda ya cika wannan sifa ya cika wannan sharadi shine yake baiwa zakka
sai kuma tambayar malam Shu'aibu Kalu dake warware yanda yake cewa akar wakala ko menene hukuncin shugaba ko kuma wani mai neman mukami na siyasa wanda yake shiga gidan radio ya rika yi wa mutane alƙawaran da ba ta zai yi ba ko kuma ma ya dinga fadar kare dai
ko mutun ya nemi matsayi ko kare ya nemi matsayi ƙarya haramun ci a cikin addinin musulunci sannan rashin cika alƙawari shi ma bai halarta ba Allah yake cewa aufu bil ahad innal ahda kana mas'ula ku cika alƙawari domin shi alƙawari abun tambaya ne so da dama akwai wanda neman kujera za ta rufe masa ido abubuwa wanda ba a yi ba shekaru da shekaru kafin shi shi ya ga ta zai yi irin wannan abubuwan wani da gaske yake daga baki har zuciya saboda bai san zurfin ruwan ba gane yake idan ya hau kujeran abubuwan za su yiwu sai ya hau sai ya gane cewa shi abun ba zai yiwu ba wani kuma dama ba da gaske yake ba kawai so yake wa mutane roman kunne dai su zabe shi in ya hau kujeran kuma shi kenan sai da ta yiwu saboda haka dai yana daga cikin dattaku da mutunci kada mutum ya ambata wa duk wanda zai shugabanta abin da ba zai iya ba ko ɗanka ne malamai suka ce yana daga cikin tarbiyya ko ɗanka zaka fita yace abba ka siyo min jirgi ka ce masa kai wani ai jirgi yana da nauyi ba za a iya dauko jirgi ba ko da an siyo shi amma dai zan siyo maka wani abu kaga annan baya ji a zuciyarsa in ka dawo zai ga jirgi tattare da kai to amma wani abba ka siyo min jirgi to zan siyo abba ka siyo min mota to zan siyo kuma sai ka dawo hannunka haka to shi ma sai kaga ya koyi irin wannan karerayin idan kanin sai yana kuka sai ce bari zan siyo ma jirgi tunda abban sa ya faɗa bai sai ba to shi ma kaga zai faɗa ba zai siyo ma kanin sa ba to gaskiya bai daga cikin dattaku mutun ya furta abin da shi ma san ba zai yi ba bai wuce mutun ya ce idan kun zabe ni ba insha Allah zan kyautata muku gwargwadon damar da Allah ya bani shikenan ka bar abun haka in Allah ya baka wannan matsayin sai kai musu ma abin da ba sa ba to sai kai mutunci daraja a wajen su Allah ya sa mu dace
da tambayar gaba yana cewa akar makalla na ga mutane suna zuba wa kaji koyaye na nau'ikan tsuntsaye kamar talotalo agwagi ko zabi da sauransu shin hakan wanda kuma hakan yakan jawo kazar ta dade tana yin kwanci ko hakan ya halatta daga Muhammad Abubakar Awwal zakirai a jihar Kano
to wannan matsalar zaka ga akwai malamai duk sun yi maganganu daban-daban akan wannan na karanta maganganun malamai dangane da wannan akwai malaman da suke cewa kwata-kwata in mun kalli dabbobin nan ko ce Allah yayi ginin jikinta yadda za ta iya ta'amuli da abin da yake tattare da ita ma'ana yanzu ita kaza karfin fatar ta da Allah ya mata to kirjinta na ta gurza kwanda ta haifa ne ko ta yi ita da kanta kwanzabo yafi kwan kaza tauri lokacin da ka saka ma kaza kwanzabi to za ga yadda gashin jikinta zai zubi haka to sai mata ga duk jikinta yayi ja saboda take ta gurzon wannan kwanta na so ta ga ta taken kashe shi wanda idan shi zaban ne zai kwanta kayansa tunda ya fita karfin fata ba zai sha wannan wahalar ba to wasu malamai akan wannan suka ce gaskiya bai halatta ba domin ba a yadda a azabtar da wasu daga cikin bayin Allah ba wasu sai suke cewa a'a ya halatta suka ce domin ya halatta wato azabtar da wata dabba domin maslahar dan adam suka ce domin ai gashi musulunci ya halatta dandaka dandaka abu ne wanda yake mai zafi mai radadi za a yi wa taure ko abin nan rago ko wani daga cikin mazajen dabbobi da muke kiwo wannan dandakar tana radadi tana azabtar da wannan to amma kuma saboda maslahar dan adam ya zama ba haramta ba har ma zaka ji daga cikin jerin dabbobi da za a yi layya cewa wanda ba a dandaka bane ya dandaka ke yafi wanda ka dandaka kaza kaza har zuwa ƙarshe to wannan dai maganganun su na karanta amma ni gaskiya bana bada fatawar aje a dunga zubawa kaza kwanza bo ya zama an cutar da ita sha wahala sama da abin da Allah dabi'antar da ita inda ake kwanta ne
sai kuma tambayar malama Aminu Shehu mai wanki mashema wanda yake cewa kar mu kalla ni ne nake sallar la'asar na zo raka a ƙarshe sai nake kokwantar sujjada sai nayi ko guda biyu me yake kamata nayi a daidai wannan gaba
to duk lokacin da kai shakkun rashin cika ta sallah ruku'u ne sujuda ce menene to wannan abin da kake shakku sai ka kawo shi ana lokacin da kake shakkun cewa shin sujuda ɗaya ko kai ko biyu sai ka kaddara cewa ɗaya ce kai sai ka ciko ta biyun idan ka zauna kai tahiya ka sallame kuma sai kai sujuda ba dai
sai kuma tambayar da ta fito daga wajen malama Habiba Azare wanda take cewa akar mu kalla ni ne mace mahaifina ya kawo mini mijin da zan aura amma gaskiya ba na son sa saboda shi dan kalaka ce ni kuma ɗan tarika don haka nake son malam ya bani kowace shawara ya kamanta Allah ya saka malam da gidan aljanna
to malama Habiba ina baki shawara ki duk mai yuwa kada ki kuskura ki aure dan kalakato domin na tabbatar da cewa in auren nan ya kasance shine shugaba ki ake shugabanta kuma ga al'ada shi shugaba shine yake runjaye wanda ake shugabanta aqidar kalakato tana da muni kwarai da gaskiyan gaske na tabbatar abinda ke kika samu tarbiyya tun a gida kuma wannan shine tarbiyyar musulunci ya mace idan tana jinin al'ada to ba za ta yi sallah ba ba za ta yi sallah ba kuma wannan salloli idan suka wuce ma ba za ta rama ba azumi shi take ramawa wannan shine abin da addinin musulunci ya dora mu akai amma matsalar farko da zaki fara fuskanta idan kika aure dan kalakato to zai ce miki duk alqur'ani gabaki dai babu inda Allah ya ce mace kada ta yi sallah idan tana jinin al'ada hakikanin yan kalakato kawai Allah cewa ye وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ cewa suna tambaye ka dangane da abin da ya shafi jinin al'ada ko mafitar jinin al'ada ko kuma lokacin jinin al'ada domin al-mahid malama sun ce duk zai dauki wannan bangarorin guda uku ko dai shi jinin kansa ko kuma mafitarsa ko kuma lokacin yin sa Allah subhanahu wataala sai ya ce azanta ne kuni santimata a lokacin da suke jinin al'ada kada ku kusace su sai sun yi zargi to hakika in dai dan kalakato ne shi kawai ya ce abinda Allah ya ce a ni santimata kada a sadu da ita amma babu inda Allah ya ce wai kada ta yi sallah saboda haka in dai dan kalakatan ne za ka ga matarsa tana jinin al'ada tana sallah wanda kuma da san manzo Alaihi salatu wasalam sun nuna haramcin wannan balba ma wannan ba su kansu yan kalakatan zaka samu cewa kungiya kungiya ce akwai wanda kwata kwata daga cikin abin da zaki fuskanta ma ba zai sallar ba wani zai sallah ɗaya ne da safiya da yamma saboda Allah subhanahu wataala ya ambaci sallah qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha saboda haka wani sallah biyu zai wani ma zai ce sallah kai ma annasa shine addu'a kawai in yi alwala shikenan sai ya daga hannu ya addu'a ya wuce wurin kuma shikenan sai wani lokacin abinda nake baki shawara ki sami ɗan uwan babanki wanda zai ji maganar su ki nuna masu ga yunkurin da yake kuma lalle sai masa magana wannan abin ya fasa idan babu su to idan bangaren mahaifiyarki wanda suke kawunnanki su same shi su ja masa kunni ki in ta kama koda malimin unguwa to lalle ya ja masa kunni nuna masa hatsarin rayuwa irin ta kalakato kai in ma dubba wannan a samu ki samu mai unguwa amma wallahi idan kika kuskura kika shiga nan dan kalakato to zaki sha mamaki zaki ta gani abubuwan da baki taba jin su ba da sunan addini kuma dole haka zaki tafi kuma igiya ba a hannunki take ba a hannunsa take Allah ya kiyaye
to ba sauraro kamar yadda muka faɗa yanzu haka zamu bude layi domin ba ku damar kira kai tsaye ta wannan lambar waya 07 3 2 3 5 7 7 3 7 7 3 5 7 7 ina fata za a dinga rufe rediyon da aka wato ake saurara kafin a kira mu assalamu alaikum
wa alaikum salam
da wa muke magana
To, na farko surikinka idan ya kasance ɗaya daga cikin jinsuna da muka ambata, ko ya zama fakiri ne ko miskini, ya halatta ka bashi zakka. Wannan kaga wato ainihin an ƙarasa da zumunci kenan. Amma abin da ya shafi ka ba wani ya baka wannan ya zama walbaka walbani. Ya zama ainihin ba zakka ba, wannan musanya ne kuka yi tsakaninku. Domin ita zakka ba za a bai wanda yake mawadaci ba. To na farko in har mawadaci ne me yasa ka bashi? Kaga ashe ba za ka bashi ba. Saboda haka zakka ana bada ita ne inda Allah ya ce a bada kuma domin neman ladan Allah, ba wai dan in na bashi kuma shi ma ya dawo min da tasa ba. Wannan ba haka ake zakka a musulunci ba.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da wa muke magana?
Mutar tela ne daga Sankara.
Kuma malam Mutari.
To Allah ya ta malam ni da an kai da so malam yawa kamar mutane da idan almajiri ya zo mara. Sai kaje ana ta fada ana jarabo ko almajiri kala kala ana taimakon a ba su a ba su kuɗi da abubuwan malam. Wallahi wala abin da ba da.
Na.
Eh abin da yake bukata kina Allah ya ta malam Allah kai malam gida lafiya Allah ka ta da alkhairi.
Amin sallama mun gode malam Mutari.
To Allah subhanahu wataala ya ba mu ka'idodi a cikin alqur'ani, yace fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Shi maraya kada ka runjaye shi akan dukiyarsa, ma'ana ka fi karfin sa kama mai dukiyarsa. Wa amma sa'ila fala tanhar, shi kuma wanda yazo yana roko kada ka daka masa tsawa. Kuma Allah a cikin suratul baqara yake cewa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ganiyyun halim. Allah yake cewa kikkiawan magana da kuma yafiya ta iya yiwa ya maka wani abu wanda ba haka kaso ba, ya fado a lokacin da bai kamata misali ya fado ba, ko da yi wani abin da ba haka kaso ba, to ka fada masa kikkiawan magana kuma ka yafi masa a kawai da kai, shine yafi sama da sadaqar da aka bita da cuta. Yanzu akwai wanda almajirin yana bara, idan ya kira shi ya bashi sai ce masa da Allah a dabin nan kada mutaddalar ka in saki ganin ka kaza kaza, wato dai a hantare shi a faɗa masa wata magana mara daɗi, wannan abin zai so sa masa rai ko da ka bashi. To gara ka kira shi ka ce yi haƙuri, babu ran da Allah ya sa akwai za a baka, kai haƙuri in Allah so zai wadata ka kai ma daga faralarsa, zai ji daɗi a cikin zuciyarsa. Saboda haka dai aƙalla ka yi tunani cewa kai bawan Allah ne kuma shi ma bawan Allah ne. Da Allah ya so sai ka zamo kai ne mai bari shi ne mawadacin. Kenan kai ne za ka je gunsa nema, amma kuma Allah sai ya jarrabe ka ya baka, kuma shi ma ya jarrabe shi bai bashi ba, kowa a cikin jarabawa yake. To sai kai kokari ga cewa kai ma ka ci jarabawar.
Akwai tabbata da fito daga wajen malama salamatu jibin wanda take cewa ina yi wa malam fatan alkhairi, kuma akar makalla an ce idan mutum ya rasu dukiyarsa ta zama ta marayu, idan kuma ana bin sa bashi fa za iya daukar kudi daga cikin abin da ya bari a biya masa bashi?
To wannan tambaya wato malam Salisu ne ta yi muhimmanci ware da gaske. Wato da yawa zaka ga magada suna cutar da mamata. Akwai mutumin da zai zamo ya rasu ya bar dukiya, dukiyar nan ba mai yawa bace sosai, amma kuma wai saboda yana da ƴaƴa mabukata ga masu bin bashi tili, sai a rufe ido a kibayo masu wannan bashi kuɗin su kawai, shikenan sai a zo a raba ma magada wanda shi aka cutar, kuma a kali dukiyar shi ya samu ta da gumin goshi goshin sa ko ma menene, to sai an fara sauke haƙƙin sa kafin a tafi zuwa ga haƙƙin wani. Malamai suna cewa duk lokacin da dan adam ya mutu ya bar dukiya, haƙƙi biyar ne yake rataya da wannan dukiya. Haƙƙi na farko shine hidimar yadda za a binne mamaci, kama daga sayan likkafa ne, in ma za a siyo turaren da za a yi ya fa masa domin ya zama ya kanshi, in babu ruwan wanka sai an sau duk a kuɗin sa, da za a ce ma hatta masu wankan su sai an biya su a kuɗin sa, da za a ce ƙasar da za a binne shi ma sai an biya nan ma a kuɗin sa, da masu dauka za su ce su ma sai an biya su wannan ma duk a kudin sa to wannan shine haƙin farko da ake fara fitarwa haƙi na biyu shine wani abu wanda zai zama cewa ya kama shi na wata diya wanda bai abin nan ba misali kamar a ce da rayuwar sa ya rasar da yatsun wani ko yatsan wani ana da wata diya ta kama shi wanda zai bada wasu kuɗi to wannan dole a fitar da wannan shi ma daga cikin dukiyar sa sannan sai a zo magana ta bashi bashin nan inda zai kare dukkan sauran abubuwan nan to wajibi ne ya zama an biya ya inganta a hadisi akwai wani mutum da ya zo wajen manzo alaihi salatu wassalam yace ya ma'aikin Allah dan uwana wane ya rasu ya bar ƴaƴa mata biyu kuma dan abin da ya bari dan kada ne duk mun biya masu bashi gabaki daya sai kaza ya rage rakkin kuma sai ga wata mata ta zo ta yi da'awar wannan kudin cewa tana bin bashi kun bata zo da shedu ba manzo Allah ya ce gaskiya take aje a bata manzo alaihi salam bai ce a to ai tunda ƴaƴan da ya bari mata ne masu rauni wacce ma ta yi a bata a guri ba sai ce a'a gaskiya ta faɗa aje a biya ta wannan su yake nuna mana cewa ashe lalle dole bashin nan shine ake fara gabatarwa wallahi akwai abubuwan takaici wanda zai faru mutum ya mutu ana bin sa ba su suka ana ji ana gani ga kudin sa wani ko kuma wasu kadarori da kuma abiya masu bashin nan kawai sai a zo a dinga bishasha a ce wai an yi rabon gado shi kuma yana cikin tashin hankali wannan manzo alaihi salatu wassalam ya nuna cewa ko shahidi ya mutu wanda dai shine karshe a daraja a cikin mutane da wato ainihin suke samun wannan shahada a ban kasa amma manzo alaihi salam yake cewa an gafarta masa komai tun jinin sa na farko da ya daga in ba bashi ba kuma akwai sahabin da ya rasu wanda manzo alaihi salam ga al'ada idan mutum ya rasu za a zo a yi masa wanka a yi masa da kafani a kawo shi gidan manzo alaihi salam a sallama masa in manzo alaihi salam ya fito ya sallace shi inda lokaci ya raka in ba lokaci alaihi salam ya koma gida to shi wannan mutumin da aka kawo manzo Allah ya take 1 2 3 sai ce shin akwai bashi akan dan uwanku aka ce akwai bashi nawa ne abin nan bai wuce dirhami 2 ko 3 ba sai manzo Allah ya ce to kai ma dan uwanku sallah sai Abu Qatada ya ce ya ma'aikin Allah ne na dauki nauyi ni zan biya manzo Allah ya jinjina ya ce kai zaka biya suna cikin wuyayenka ya ce kware manzo Allah ya zo ya sallaci wannan mamaci bayan kwana 1 ko 2 manzo Allah ya ce ya wannan Abu Qatada ka biya bashin nan ce ma'aikin Allah ai ba dade da duk abin nan ba zan biya bayan kwana 1 ko 2 manzo Allah sake tambaye sa ka biya yace na biya sai ce al'ana barudat jildatuhu sai yanzu ya samu fatar jikinsa ta yi sanyi sahabi ne manzo alaihi salam to saboda haka bashi yana da matukar nauyi haramun ne a wajen magada kudin da ba ku kuka nemo ba alfarma ce Allah ya muku yace a baku amma kuma shi wannan mamacin da za ku ci wannan abin nan haƙin na ko kuma wannan abin nan gumin goshin nasa maimakon ku sauke masa nauyi sai ku ce ku bukatun ku ne kuma za ku biya to ku sani cewa wato aljazaa min jinsil amal in kuka yi mahaifin ku haka Allah zai iya jaraba ku da ƴaƴan da za su yi maku haka kuma ku mutu ana bin ku bashi kata kata ƴaƴan naku su ƙi madagar su ƙi yadda a biya muku bashin kawai su rabe abin da kuka bari kaga mutum shi ya sau wannan ya ba da lada shi da kan saboda haka dai wajibi ne sai an biya bashi sannan a zo a yi magana gado
assalamu
alaikum
insha Allah ka rage rediyon ka wake magana
magana magana Abdullahi Abubakar da gunu
to mallam Abdullahi bismillah
to wannan tambaya da anan shi ne shin kamar kudi da yake a layin waya dai muke ya kudi
karbar kudi a layin waya
to ayin kudi a layin waya
na'am na'am
makuratin ni a rayu mai yana kamar rubani haka tunda za ka yi da kudin da ake tara ki ta ya ga ya bu kudin da kan ka ka au
na'am
shi mai yana kamar
na'am
to wa tambaya ta ne kuma mallan ina so a dawo jin hankali akan mata san masu amfani da social media
na'am
Allah ya yi wannan alayyaba
shi wadau. Ngode malam Allah.
Mun gode.
To abin da ya shafi bashi ko kuma rancen kuɗi daga kamfanin waya. Wannan malamai sun sha ba da fata wannan bai daga cikin abin da ya shafi riba. Domin ba cinikin kuɗi da kuɗi bane ba. A'a. Kai yanzu kati ne ka saya kawai sun yi maka karin kuɗi ne saboda kana da tsananin bukata kai yanzu kai kanka da zaka siyo misali a recharge card na naira 1000 misali to wani shi kuma ya mutsiya ne mai katin ya rasa zai ce maka ka sayar min 1200 ko 1500 kuma da zaka sayi wannan 1000 nan ka mutsu ka rasa kuɗi zaka iya kare da shi ka sayar da shi 700 ko 800 saboda haka wannan babu matsala a ciki domin ba wai kuɗi da kuɗi bane ba gabar tambayar ka ta biyu abin da ya shafi matasa wannan duk abin da za a bai wuce maimaitawa ba wato haramun ne ya da duk wani abin da zai kawo tashin tashina duk abin da zai kawo rashin zaman lafiya da rashin fahimtar juna haramun ne a cikin addinin musulunci dan adam ya dinga yada irin waɗannan abubuwa musamman abin da ya shafi matsala ta fatawan malamai kamar yadda ya faɗa wato malamai sukan ce in mutum ya faɗi wani abu na fatawa bai kamata a yi saurin yi masa hujja da shi ba domin abubuwa suna canzawa akwai lokacin da malami zai bada fatawa shi da kansa wala Allah bayan waɗansu watanni ko wasu shekaru sai ya karanto abin da yake akasin wannan abun ma'ana sai ya zama ya samu sabuwar fahimta akan wannan masalan sai ga shi da kansa ya canza fatawa kuma akwai lokacin da mutum zai faɗi magana masu bulda baka ce to amma mutum ya faɗa ya maimaita bayan shekaru ya sake maimaita bayan shekaru ya sake maimaitawa wannan shi ya nuna gamsuwarsa akan wannan masalan da ya faɗa dan ya faɗa ya maimaita bayan shekaru bayan wasu shekarun ma to amma faɗa so daya da yawa zaka ga matasan mu wallahi suna wannan abin don su ga sun ci zarafin ba da bai
akan kallawa wasu ma zaka ga akwai gabar magana da suke yankewa
sai
su faɗi yadda maganar a zahiri bata fito yadda za a fahimce ta ba
to wannan haramun ne wallahi wannan haramun ne to ai ko Qur'ani aka ce za a yi ma wannan to za a wulakanta Qur'ani yanzu Allah subhanahu wataala kawai dai inda yake cewa fawailul lil musallin kawai a tsaya a nan a ce azaba ta tafi daga masu sallah kenan an ce a daina sallah in kana so ka fahimci me ake so sai ka karasa allazina an salatihim sahun Allah sai ki ta laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu salasa wanda suka ce Allah na uku ne sun kafirta to kawai mutun sai yanke farko kawai sai ce inna allaha thalithu salasa Allah na uku ne kaga sai a dauka to kenan yanzu a ce Qur'ani shi yake koyar da wannan aqida mata Trinity to ko Qur'ani za a yi ma wannan na tabbatar da cewa ainihin za a warga jama'alonin da yazo da su ballantana abin da shafi maganganun dan adam ne yau da kullum saboda haka wannan haramun ne kai kanka ba zaka so ka yi magana jimla kamila a yanke wani bangare a isar da wani bangare wanda zai muna na sumaka a wajen mutane ba kai ba zaka so wannan ba to abinda kuma zaka so ai maka bai halatta kai ma dan uwanka musulmi ba kai ko ba musulmi bane bai halatta kai masa wannan ba
sai kuma ya tambaya da zafto daga wajen malama Hamisu Garba Sha Iskawa wanda take cewa akar makalla dan Allah da gaske ne cewa ba kyau a yi shara da daddare kuma wai idan mutum zai guga ba a so ya fesa ruwan bakin sa sai dai ya dauki ba a hannu yayi fa
to abinda ya shafi abin nan shara akwai littafi dai bazan so in kama sunan sa ba amma akwai littafi wanda yake ya zama ruwan dare ga magari a wajen mutane wanda zaka irin wannan maganganun kada ka dunka riga tana jikinka zaka yi talauci kada ka yi shara da dare zaka yi talauci kada ka kade yana gizo da dare kada ka yi duk irin wannan to gaskiya babu abin da ya inganta daga hadisin manzo Ali sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan cewa wai mutum ya sa shara da dare zai yi talauta ka san ma sai talauci kowa baya san shi duk abin da aka ginda ya talauci zaka ce duk mutane sun tsorata suna abin nan sannan abin da ya shafi guga ai na tabbatar da cewa da dutsen gugan nan ko lokacin dan fodi ba da wahala ka same shi wannan shekara 100 wajen biyu da doriya ko kuma kace a kalla lokacin sai Imam Malik babu abin da shafi dutsen guga to ban sanar kuma kace hadisi ne yazo ko aya ta hada fesa ruwa mai laifi idan an fesa ruwa da baki da ka fesa da kai ya fadu abu dai ne saboda haka kai dai kai abin da kake ga zai fi sauki gare ka kawai shine
assalamu alaikum assalamu
alaikum
da muke magana
malam tasu ne
sai malam tasu bismillah to wayar ka ta kade malam tasu dan har kai da ce da lokaci ka saki gadawa assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
kana tare da kai masa da lokacin sau garama hukumar da wajen jami'a
So, Malam Salisu, Bismillah.
Ina yi wa malam godiya a ayar da ya bani tsare da dan rabin nima tsani ruwan da rahmar rahima. Kuma ina son yi tambaya ga malam na bayan mafarki da zan tabbani na ga jimare ina cikin baki kuma sun zo kusa da ni guda uku. Ina nake son malam ya mun karin bayani akan wannan amma kuma ina da dan taba su ma na ji gaskiya haka na dai ga jimare ne dai ga su kuma na kawace su ga biyu ne na sake tsaya su ga biyu ne yasa nake son malam ya mun karin bayani akan wannan mafarki na wanda nake.
Mala Kamisu, ni ban san fassarar mafarki ba. Abinda malamai suka ce idan kai kyakkyawan mafarki to kai farin ciki ka gode ma Allah kuma ka faɗa mu wanda gaskin masoyanka. Idan kai mummunan mafarki to shikenan ka nemi tsarin Allah ka tofa a bangaren ka na hagu sai ka canza kwanciya kuma kada ka faɗa mu kowa babu abin da zai cutar da kai. Kuma ina baka shawara ahir kada a baka shawarar cewa ka je ka sayi littafi kaza ka dinga duban mafarki. Duban farki yana da matsala. Malamai suna cewa galibi abin da ya rata yau da zuciya shi yakan faru. Ma Salisu, akwai ɗaya daga cikin abokanai na da yake faɗa mun. Zan iya cewa ma ɗaya daga cikin malamai na ne yace akwai lokacin da ya wani mafarki. Kawai sai ya je akwai littafi da ake kira wai Kitabul Royal Ibn Sirin. Yace sai ya je sai ya littafi. Yana dubawa sai ya ga an ce asara za a yi. Yace mun wallahi shagonsa cikakka ya ciki da waje gobara sun kone gurmus. Bayan wasu ‘yan kwanaki ko wasu ‘yan lokuta sai sake wani mafarki sai sake koma ya duba littafin nan ba aka ce asara za a yi. Yace mun yi irin abin da ake kira wato wankin huntu. Mutum ya wanke kayansa da dare ga baki ɗaya daga shi sai ɗan tsohon wando ya shanye igiya ga baki ɗaya kwanta bace yana tashi sai igiyar. Yace kawai sai dai nemi a sha ne kone littafin. To saboda haka ina baka shawara kada ka kuskura ka ce zai ka je an fassaro maka mafarki ko sai ka sau littafin ka duba da kanka. A'a, in kai ka ɗauki wannan ka'ida za ta amfane ka. In kai kyakkyawan mafarki na farin ciki to ka gode ma Allah ka faɗa ma wanda ka fi masoyanka. In kai mummuna kana farkawa nemi tsarin Allah ko ka karanta falaki ko nasi ko dai wata addu'a ta neman tsari sai ka toba bangaren hannunka na gu sai ka canza kwanciya kuma kai gum kar ka faɗa ma kowa to ba abin da zai faru da kai.
Assalamu alaikum. Da muke magana ka rage ne din.
Sai mu ga mu kawo gurin wuri.
To malam Musa.
Da wannan fasahar da
ke wada da ni. To mun gode. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To ake kalla yin?
Kuna magana da injiniya Kaugam.
To injiniya, bismillah kuma a gurguje lokaci ya fara.
Yawwa, duba da yanayin lokaci da su ma na ya tsara mana ɗan bayani a kan yadda ake sallar gwagwa a take.
Mala sahabi, alhamdulillah, littattafai duka sun zo da yadda ake sallar ruwa. Na farko abin da ke so mutane su sani, sallar roƙon ruwa ba haka ake da ka ba. Ana yi ne da umarnin shuwagabanni ta harkan jagoranci ake. Ba wai kawai in kwashi almajirai na in fita bayan gari ko ka kwashi naka ba. Abu ne wanda yake biyowa mataki ko dai sarkin gari ko gwamnan gari ya ba da umarni. Idan sarki ne ya ba da umarni shikenan sai a zo daga tansa abin nan hakimansa da gattai da masu unguwanni su yi umarni ga limaman juma'a cewa su fita lokaci kaza rana kaza ainihin a yi roƙon ruwa ko gwamna ya faɗa ma sarki shi kuma sarki ya faɗa ma al'ummarsa haka ake. Amma ba a yin abubuwa da ka haka kawai da ci barkatai wancan ya kwashi almajiransa wancan ya kwashi nasa. Wannan ba shi ne tsarin da addinin musulunci ya zo da shi ba. Sallar neman shayar da fari raka'a biyu ce ake yi. Za a karanta fatiha da sura a bayyane. Sannan kuma za a yi huduba, ma'ana za a karanta huduba da kasan ana karanta hudubar idi. Liman zai fuskanci wato ainihin mamu yana masu huduba. Zai zo ko dai da mayafi. Shikenan idan ya karanta to sai juya wannan mayafin nasa. Bangaren dama ya koma hagu na bangaren hagu ya koma dama. In ma babu mayafi ko da rawaninsa ne ya masa wannan. Malamai suka ce wannan sunansa tafa'ul, ma'ana fata ta gari kaman a samu canji daga tsanani zuwa kyakkyawan yanayi. Saboda haka dai raka'a biyu ce ake za a karanta fatiha da sura a bayyane kuma za a yi mutane hudu ba a gargaɗe su a kwaɗaitar da su bin Allah da sadaka da taimako da kuma nisantan ainihin sabon Allah. Wannan su ne abubuwan da ake yi.
kawai kalla saboda yanayin lokacin yana ga sai dai mu kwana a wannan wuri masu sauraro a tara shiri na gaba domin jin mu cikin wani sabon shiri da dai kafin wani lokaci ya iya ci gaba da turo tambayoyi a waɗannan layuka 0901-2-6-0-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 babban malamin mu a Sheikh Malam Muhammad Nasir Yahaya da yake faman Tawainiya da kuma bisa jagorancin manajan director na hukumar gidajen radio Jigawa Alhaji Mati Ali Zainab Jikiro mace ta sada ni da ku Salisu Shabi Dutse ke fata mu kasance a shirin na gaba assalamu alaikum rahmatullah